الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala kawo mai 21 ga watan Shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 9 ga watan 4 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda ya saba gudana a wannan masallaci jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Wannan zai zama majalisinmu na 110 a dukkan tafsirin namu, kuma muna cikin suratul baqara. Za mu yi tafsirin aya ta 209 ko da 8 ne, da 8. A makon da ya gabata mun fara bayani a kanta, to sai kuma lokaci ya kore. Min faɗi fuskokin ƙira'a guda biyu game da lafazin as-sil ko as-sal. Muna kan wannan ne sai lokaci yayi, da izinin Allah za mu tashi a farkon ayar, daga nan kuma sai mu ga abin da Allah zai yi da mu. Allah ya tabbatar da Alƙur'ani a cikin zukatanmu da gaɓoɓinmu da ƙwaƙwalenmu. Allah ya sa Alƙur'ani ya zama abokin rayuwarmu ta duniya, kuma ya zama mai ɗebe mana kewa a kabari, kuma wanda zai mana jagora, kuma ya cece mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira. Bismillah ma ya ayyuhal ladina amanu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, udkhulu fi silmi, ku shiga cikin musulunci kafatan dukkanku. An faɗa mana kamar da Imam Shatibi ya ce, wa fatu kasina silmi aslu riban dana. Wannan ramzi ne zuwa ga malaman da suka karanta da fatha, su ne al-Imam Nafi'u al-Madani kamar yadda muka faɗa, da al-Imam Ibn Kathir al-Makki, da al-Imam al-Kisa'i al-Kufi, a cikin al-Qurra'u al-Ashara, da al-Imam Abu Ja'far. Sauran qurra'u su kuma sun karanta da me? Sun karanta bi kasri sin as-sin. Waɗannan hudun su ne suka ce as-sal. Wannan bambancin ƙira'a yana da tasiri a bambancin tafsir a wajen wasu malamai, wasu kuma malaman suka ce a abu ɗaya ne. Domin idan an ce as-silm shi ne musulunci, as-silmu ay al-islam, udkhulu fi silmi kafatan ay udkhulu fi islami kafatan, ku shiga musulunci duka, har ku zama kuna da ɓangare. Ku ce ga ɓangaren da kuka yi imani da shi, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ce kun yi imani da sashin addini, wani kuma sashin ku kafirce masa. As-silm kenan. Sannan as-sal bi fathi sin shi kuma yana nufin me? Yana nufin as-sulhu al-musalama, zaman lafiya. Udkhulu fi salmi kafatan ay udkhulu fi al-musalamati kafatan, wal-musalamatu sulh, zaman lafiya. Wasu kuma malaman suka ce da lafazin as-silmu da lafazin as-salmu dukkansu suna bada ma'ana ɗaya, yana nufin musulunci, yana nufin musulunci. So da kayan ce udkhulu fi salmi ana nufin al-islam, in an ce udkhulu fi sini ana nufin al-islam. Kuma dama a cikin musulunci akwai al-musalama, a cikin musulunci akwai as-sulhu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce was-sulhu khayr, sulhu al-hayri ne. A cikin musulunci ake da sulhu, a cikin musulunci ake da zaman lafiya. To shine malai yake cewa bi kasri sini wa fatiha ya halatta ayi wa sinin din as-sin kasra, kamar yadda kuma ya halatta a mata fatha, kamar yadda al-qurra'u duka suka karanta, wadancan hudun suka karanta da fatha, sauran kuma al-qurra'u guda shida su kuma suka karanta da kisra. Ai al-islam, abinda ake nufi da as-silm shine musulunci, a shiga musulunci duka, kada a raba musulunci. Allah ta'ala a cikin hikimarta ya sanya shi ya zama bangarura, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-iman bid'un wa sittuna shu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariqi wa inna al-haya'a la min al-iman. Imani ya kasu gida 60 da duriya. Mafi daukakar gidan imani shine gidan la ilaha illallah, gidan tauhidi kenan. Mafi ƙasa-ƙasa shine gidan kyakkyawan ladabi. Me kyakkyawan ladabi? Annabi sama sai ya dau ɗaya daga ciki sai ya buga misali da shi, yace imatatul adaa min tariq, mutum ya ga wani abin da zai iya cutar da mutane a hanya sai ya dauke shi ya kauda shi gefe. Wannan ma na cikin imani, yana cikin musulunci. Sai Annabi sun ya sake faɗin, sai ya faɗi wata kuma kyakkyawan ɗabi'a, sai ya ce wa innal haya'a la min al-iman, kuma lalle ita kunya tana cikin imani. Domin al-haya'u sifatun kamilatun fi nafsi sahibiha tazauhu an irtikabi kulli ma yustaqba. Abinda ake cewa kunya wata sifa ce boyayya a cikin zuciyar wanda Allah ya azurta shi da ita, shi ya zama yana kin duk abin da za a ce alawadai, duk abin da zai yi a ce ka asha me yasa za ka aikata haka, to ba zai yi ba, to wannan yana da kunya kenan. To kunya na cikin imani. To shi wannan yana nuna mana cewa da aqida a musulunci, da ibada wato yadda za a bauta wa Allah aikace kamar sallah da azumi da hajji, sannan abin da ya shafi hukuncen halal da haram, al-halal wal-haram, abu kaza halal ne a ci, abu kaza haram ne ka a ci, abu kaza halal ne a sha, abu kaza haram ne ka a sha, tufafi kaza halal ne a saka, tufafi kaza haram ne ka a sa, mace kaza halal ce a aure ta, mace kaza haramun ne a aure ta. Duk wannan yana cikin musulunci. Haka kyawawan ɗabi'u, abin da ya shafi gaskiya da rukun amana da tsara alƙawari da kula da lokaci da biyayya ga iyaye da girmama na gaba da bin miji da kyautata wa mata da biyayya ga iyaye da kyautata wa ƴaƴa da kula da maƙwabta, duk wannan suna cikin udkhulu fi silmi kafatan. Ba a tsammanin musulmi ya ɗauki wani ɓangare ya bar wani ɓangare. Shi ne ma da ya ce halin min as-silmi, da aka ce kafatan to hal ne, shi hal shi ne mai siffanta ne, mai siffanta aiki, mai siffanta ne aiki ko wanda aiki ya faɗa masa, shi ne asalin alhal. Ai fi jami'i shara'i'ihi, ku yi imani ku yarda da musulunci, fi jami'i shara'i'ihi a dukkan shari'o'insa. Shi yasa lafazin shari'a a ma'anarsa na nufin at-tariqa a lugar Larabci. Idan an ce ash-shari'a ana nufin at-tariqa hanya. To amma daga baya mafi yawancin amfani da lafazin ash-shari'a at-tariqul musilu ila al-ma'i, hanyar da in ka bi ta zaka kai ka zuwa ga ruwa, ita ce ake ce mata ash-shari'a a harshen Larabci. Asali ash-shari'a ba Larabci na amfani da kalmar, ina nufin hanya. To amma daga baya Balarabe ya dauki kalmar ash-shari'a yana amfani da ita tun kafin Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar shari'a ta zama tamsilinci. To Balarabe yana nufin, in yace ash-shari'a yana nufin at-tariqu al-musilatu ila al-ma'i, hanyar da in ka ji ta zaka samu ruwa. Ita kuma shi kuma ruwa ne, la hayata bila ma'i, ba rayuwa in ba ruwa. Shi yasa Balarabe ma yasa wa ruwa sunan alhaya tu rayuwa. Kaga hatta a Hausa suna da alaka, ruwa rayuwa. Shine Balarabe yake cewa la hayata bila haya, ba rayuwa in ba ruwa. To shine shari'a, ana cewa shari'a, ana cewa shir'a, ana cewa shar'un, bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, shir'atan wa minhaja. Sannan kuma kalma ce ta zo da shari'a cikin Alƙur'ani, ko ke ce sun majalla ta ala shari'atin min al'amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lam yughnu 'anka min Allah shay'a. So da ka shari'a hanya, to sai zama musuluncin gabaki daya hanyar da ake bi domin a samu rayuwa mai kyau. So da ka shari'atu tariqatun musilatun ila hayatin tayyibatin mubarakatin, shari'a ita ce hanyar da Allah ya tsara musulmi su bi domin su samu rayuwa wacce take kyakkyawa, rayuwa mai albarka, rayuwa mai alkhairi. Shi ne ma da ya ce fi jami'i shara'i, a yadda da aqidarsa shari'a ce. Shi yasa za mu ga malamanmu sai su rubuta littafin aqida sai su sa masa shari'a, kamar al-Imam al-Ajurri, al-Imam Abu Bakar ibn al-Husayn al-Ajurri ya rubuta littafinsa ash-shari'a, kuma littafin aqida ne, domin ya nuna maka cewa ne in an ce ash-shari'a ana nufin jami'ul islam, ash-shari'atu hiya al-islam, musulunci ake nufi duka. To wannan ayat tana umurtan mu a matsayinmu na musulmai. Musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya bi musulunci gabaki daya, bai da bangare, bai dan wani bangare ya yarda da shi ba, bai kiyada da wani bangare. Wannan ayar kai tsaye raddi ce ga wasu 'yan zamani waɗanda ake ce musu secular, su ne al-ilmaniyun, waɗanda suke cewa addini daban, rayuwar mutane daban. Suna cewa addini fil masjid, yawwa. Sannan wahaya hayataka kaifa shi'ta kharijahu, wai addini a masallaci kawai ake, sai an shigo masallaci za a yi, sai an yi sallah shi kenan, amma sauran rayuwar ka kai ta yadda kaga dama kawai. Wannan wata fikira ce da aka ganta a cikin New Testament. Kiristoci suna karanta ta a cikin sabon alkawari, a ciki ana cewa give what for God to God and give what for Caesar to Caesar, da'ma lillahi lillahi wa da'ma li qaisar li qaisar, abun Allah abawa Allah, abun sarki kuma abawa sarki, abun Allah shine astaghfirullah a cuci, ran lahadi mutum ya tafi ya je raye-raye ya kiɗe-kiɗe, shi kenan a ce ya yi sabit na wannan ranar, kwanakinsa kuma guda shida da sauran awanni na wannan yinin lahadin, su kuma ya ci gaba da tsara fiye da ya ga dama. Saboda Allah zai da damar ya ce masa ga yadda za ka yi kasuwanci, Allah zai da damar da zai ce masa ga yadda za ka zauna da iyalinka, Allah zai da iko da zai ce masa ga yadda za ka gudanar da rayuwarka, saboda wannan ba haƙƙin Allah ba ne, astaghfirullah. To wannan ita ce fikira imaniya ta asali, to ana nan ana nan sai aka samu wasu daga cikin lalatattun musulmai sai suka dauki wannan tunanin sai suka sashi suka ce wai za su yi na insha musulunci suna ke ce musu secularist ko suka kira kansu da secularist wanda suke cewa ai secular life alhayatul ilmaniya ai alhayatul ilmaniya fasl ad-din an ad-dawla a raba addini da rayuwar mutane ta ƙasa mutane za su yi addinin su shi ke nan sai a ce wannan spiritual aspect wannan abin nan ne al-masailur ruhiyya ko al-janibur ruhi wannan ya shafi addini wancan ko bai shafi addini shi ne abin da aka zo aka sa mana aka shigo da shi har kashi abin nan ina jin sashi na goma na kundin mulkin Najeriya yake tabbatar da cewa gwamnatin ƙasa ta tarayya da gwamnatin jiha ba za ta riƙi wani addini a matsayin addininta ba shi ne sai a ce ba ruwan gwamnati da addini ita ce wannan fikir Allah shi kyauta kuma abinda zai baka zai bayyana maka tukka da warwara in an zo rantsar da shugaban ƙasa sai a ce shi musulmi ne sai a rataya masa Qur'ani hakan an zaɓi gwamna in musulmi ne sai ya rantse da Qur'ani hakan an zaɓi shugaban ƙaramar hukuma sai ya rantse da Qur'ani ƴan majalisu idan za a rantsar da su su ma sai su rubuta Qur'ani idan musulmai ne idan kuma waɗancan ne kiristoci su kuma zai su ɗau Bible su rataya sai su rantse da shi kaga tukka da warwara ce an yadda a rantse da alqur'ani amma kuma ba a yadda alqur'ani ya hukunta mutane ba to Allah ya kawo mana mafita yin waɗannan tunanin kin sai a rika fitowa mutane da su domin mutane sun yi nisa ganin suke da abin da ake ma fa daidai ne da can akan dan samu a dan yi wa'azi a faɗa wa mutane waɗannan kurakuran to yanzu abubuwan ma suna neman su gagara to dukkan musulunci ba yi da gefe da mutum zai zaɓa ya ce abu kaza ya yi da shi zai yi bautawa zai yi ba Allah a nan a can kuma ba zai ba Allah ba kai da kake musulmi mai sallah a masallaci to kuma a ga sallarka a shagonka a ganka ka zama mai addini a shagonka ka gama sallah amma ka je kana cin riba ka gama sallah kuma a ganka kana magudi kai ne gaba-gaba wajen magudi ka gama sallah kai ne mai cin riba ka gama sallah kuma shi kenan sai a ganka kai ne mai saba alƙawari kai ne mai ƙarya ka gama sallah kuma shi kenan sai a ganka a gidanka abuwai أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات أيدك الشيطان ألا تعالى ولا تتبعوا كوكبي خطوات حنوي شيني مالي توكي حنوي الشيطان شيطان كوكب حنوي شيطان شيطان كوينة ده حنوي ليرة وتعالى قيل يا الله ما دوك تنسكي تشمل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر يا كو ودان دا كوكاي ايماني كوكو با هانيوين شيطان كوكو دي هانيوين شيطان دو واندا يبا هانيوين شيطان تو يا سني شيطان فيا امر بالفحشاء والمنكر يلا امرني دا الفحشاء abinda Allah madaukakin sarki ya muna nashi abinda Allah madaukakin sarki ya muna nashi Allah ya ki abu wal munkar kuma da abin ki wanda duk mutum mai lafiya kwakwalwa yana kin wannan to daga shedan abin da yake ki innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam abinda shedan yake umurtaku da shi shine as-su'i wal fahsha ku aikata mummunan aiki ku aikata albasha sannan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu sannan ku ka fada wa Allah a makofin sa abinda ba ku da ilimi a kai mutum ya kashishigi yana faɗin abin da bai da ilimi a kansa. Duk waɗannan suna cin khutuwatul shaytan. Ƙarshe khutuwatul shaytan ɗin nan kuma innama yad'u hizbahu liyakunu min asabis sa'ir. Hanyoyin shaytan inda suke kai mutum ƙarshe tashar ƙarshe da ake sauka in an je shi ne a ta iya huta. Babban burin su ke nan. Ai, tazyinuhu bit-tafriqi, yadda shaitan yake ƙawata wa mutane ta hanyar karkasa musu ya rarraba musu musulunci. Sai ya ce kai wannan, wancan kuma kan kai. Duk da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce maza sun yace inna ash-shaytana qa'ada 'ala ibni adama bi athruqihi bi jami'i athruqihi. Shaytan ya tsaya wa dan adam ya yi masa kane kane a dukkan hanyoyin da shaytan a dukkan hanyoyin da dan adam zai bi, to shaytan na nan akan hanya. Fa qa'ada lahu 'ala tariqi al-islam فقال له تسلم وتترك دين آبائك وأجدادك. شيطان سي تسيا أباكن قوفك مسلم شي تكك شيغا مسلم شي ينزو ذاك مسلم تا كبر الدين كاكادا كاكالي كافر شي أي شي أكا جادا سرككك شيغا مسلم شي إذن الله إتي وكتن أدن يا مسلم تا ثم قعد له على طريق الهجرة شي a lokacin da ake hijira, hijira ta gari ka bar wani waje ka koma wani waje inda ake saban Allah ka koma inda ba a saban Allah, ka bar inda ake kafirci ka koma inda ake musulunci, ka bar inda ake shirka ka koma inda ake tauhidi. Sai shaidan ya ce yanzu za ka yi hijira ka bar iyalanka ka bar garinku inda aka haife ka. Idan Allah ya taimaki mutum summa ka'ada lahu ala tariqil jihadi, manzo sai ya ce jihadin nafsi wa imani, sannan sai ya zo ya ce ƙoƙarin da kake yi na ka taimaki addini, sai ya ce kakkai ka lalace. To shaitan duk wata hanya da ka sani wallahi tallahi sai ya bi ta ya tsaya. Ai ya faɗa ce la'aqudanna lahum siratal mustaqim, shi wallahi sai na zauna la'aqudanna lahum. Malamai suka ce kamar limamu Abu Hayyan al-Andalusi a tafsirinsa al-Bahr al-Muhit yake cewa nan da yake la'aqudanna lahu asalin larabcin la'aqudanna ala, sai aka cire alan kawai sai aka ce la'aqudanna lahum siratal mustaqim domin ya nuna fa hanyoyin nan ya riga ya kama su. Sun bala a ce innahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. تزيين يجي ما كذا ما ليتي نزل في عبد الله بن سلام وأصحابه أكتي ونن آية تاسا وكني أجمد عبد الله بن سلام دشيد الماجران سقومتا ننسى عبد الله بن سلام ليلة تنصح ضمن زرع الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام لما أظم السبتة aka ce wai bayan sun musulunta sai suka kuma zaɓi cewa sun fa za su ci gaba da girmama asabar. Sun san ai matsayin asabar a wajen kiristoci, a wajen yahudawa. Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ba yahudawa zaɓi su zaɓi rana sai suka zaɓi asabar, ya ba kiristoci zaɓi sai suka zaɓi lahadi, sai da kan sai ce ya ba wa musulmai kyautar juma'a, sai ya ce wa kiristoci ya ce wa yahudawa misalinku shi ne mutumin da ya fara aiki daga asubahi sai ya kai hantsi sai ya gaji, ku ne yahudawa an sa ku yi aiki suka fara daga asuba kawai rana ta takewa hantsi yayi sai suka ce sun gaji, sai aka ce to ga ladan ku bari a baku. Aka sake ba da sauran aka ce to ku kiristoci ku zo ku karasa, su ma sai suka fara kama 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 zuwa a zahar sai suka sare suka ce sun gaji. sai aka ce to ga ladan ku an baku ga sakamakon ku an baku sai musulmai Allah madaukakin sarki ya ce mana to ya ba mu har karshen yini sai ya ce wa yahudawa da kristoci a zalamtukum na zalunce ku aiki aka ba ku kuka sai sun kuma waɗannan aka ba su to misalinmu da su ke amma wannan kissar da malai ya kawo ta ba ta da tabbas gaskiya Abdullahi ibn Salam yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallama da suka shiga musulunci kuma musuluncinsu ya kyautatu ina jin da yawa mun san tarihinsa kuma mun ji abubuwan da suka gudana a tsakaninsa da yahudawa da kuma manzo Allah sallama a gefe guda lokacin da shi Abdullahi ibn Salam din ya musulunta lokacin da Abdullahi ibn Salam ya musulunta sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innal yahuda rijalun ghaliqu yace yahudawa da kake ganin su mai hudana ya ma aikin Allah ban mu musu wani kai ban mu gwada suka gani sai Abdullahi ibn Salam ya shiga daki sai ga yahudawa suka zo suna zuwa sai manzon Allah sama ya tambaye su yace man Abdullah ibn Salam fiku shi waye Abdullah ibn Salam a cikin ku suka ce zaka alimuna wa ibn alimina wa zaka khayruna wa ibn khayrina wa zaka sayyiduna wa ibn sayyidina shi a ayya abul qasim Abdullah ibn Salam ai wannan malamin cikin mu kenan kuma baban shi ma malami ne kuma shi ya fi mu dukkan mu kuma baban shi ma ya fi mu dukkan sannan shi ne jagoran mu kuma baban shi ma jagoran mu ne sai manzo sallama sai ya ce wa kaifa idza aslama shi yanzu idan na ce muku ya musulunta ba suka ce lan muslima shi ba zai taba shiga musuluncin ka ba shi kenan kawai sai Abdullahi ibn Salam ya bude kofa sai ya fito yana fitowa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah shi ni na riga na shaida na imani da Allah kuma lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah suka ce a mun manta zaka sharru zaka jahiluna wa ibn jahilina wa zaka sharruna wa ibn sharrina wa zaka aswauna wa ibn aswaina sai suka canza karaka kace a ina mun manta ne ai wannan shaidar da muka bada dazu su fita baki kuskure muka yi ai ba wanda yake shi sharri dama tatacce ne a cikin mu baban shi ma tatacce ne fitsarri ne a cikin mu mara jin magana baban shi ma haka yake gado ne azal sosai Abdullahi ibn Salam yace ka ga sannan Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi da yawa a game da shi waɗanda suke yaban yahudawa laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudu to an malamai suna cewa nazalat fi abdullahi ibn salam to wannan kissa tana da damuwa to shine ma ne yake cewa nazala fi abdullahi ibn salam wasu malamai sun ce wannan aya ce ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi sirri kafatan wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin ta saukane ga abdullahi ibn salam wa ashabihi da kuma mutanen sa jama'ar sa ba'da al-islam bayan musulunci lamma azzamu sabta lokacin da suka musulunta sai suka ce su za su ci gaba da girmama asaba wa karihu luhman al-ibil kuma sannan suka ce su ba za su rika cin naman raƙuma ba wa tamarru ala ta'zim al-sabt kuma suka doge suka ce su fa sai za su ci gaba da girmama asaba min tarki al-amal fihi suka ce kaman yadda ba su aiki asaba a yahudanci to haka za su ci gaba da yi ba za su ci gaba da aiki a cin asaba ba wannan kissar gaskiya ba ta tabbata ba Abdullahi ibn Salam ya shiga musulunci da kyau kuma babu wata riwaya a tarihin sa tabbatacciya da tabbatar da wannan lokacin da ya shiga musulunci duka wani ma abu da ke masa shaida hadisi muttafaqun alaihi a cikin Bukhari da Muslim aka kama wasu da ba yahudiya da ba yahudi sun yi alfasha aka kawo sai yahudan da kansu sai suka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce na Allah ba shi dama cewa in ya ga dama ya musu hukunci, amma in zai hukunci to yi musu bima anzalallahu. So da ka sai manzo Allah ta sunne ya ce a ai a cikin at-taura akwai hukuncin waɗanda suka aikata alfasha ko? Ka ce eh akwai. Sai wani mugun malami ba yahudi a cikin sa ana ce masa Abdullahi ibn Suriya, sai ya ce ai abinda nake yi musu shine in an kama su shine a sa musu bula, a sa musu bula a fuska ko a sa musu gawayi a shafa musu a fuska abu da su layi ana tsine musu ana zagin su ana musu yehu. Sai Abdullahi ibn Salam ya ce ƙarya kake maƙiyin Allah, rajuma aka ce a musu jefe su aka ce ai. Abdullahi ibn Suriya ya ce ba haka ba ne. Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya ce to a kawo at-taura. Sai shi wannan mugun malamin ya je ya ɗauko at-taura, da ya ɗauko sai ya buɗe fala sharaha, ya buɗe shafa sai ya haka ya sa hannun shi ya danne, sai ya karanta ayar farko da ayar ƙarshe, sai ya karanta ta tsakiya. Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya ce ɗaga hannunka, yana ɗagawa fa idza fiha ayatul rajul, sai ga wannan ayar da take bayani akan cewa mazinata guda biyu da namiji da mace jefe su ake yi a addinin Yahudanci, kuma haka yake a cikin a rubuce a cikin at-tawa. To kaga wannan da yana shaida Abdullahi ibn Salam a shi wannan abu da aka ce da shi da mutanensa sun yi sun zaɓo wani ɓangare na musulunci ko ba su suka ce za su yi kuma suka ce za su ci gaba da girmama asaba, kaga ba tabbas ba ne, bai tabbata ba. Allah ya ce wa waɗanda suka ambaci wannan labarai wafi zalika mukhalafatun li shara'il islam, mutum ya ce zai riƙa girmama asaba saɓawa shari'ar musulunci, domin musulunci bai ce a girmama asaba ba. Mu a shari'ar musulunci ma annabinmu sallallahu alaihi wasallam hana yin azumin yi ranar asabar da niyyar girmama asabar din, an hana mu yin haka. Hadisi al-Imam Abu Dawud da waninsa la tasumu yawm as-sabt, da azumin da bai da dalili to ba a yin sa ranar asabar. In kuma kana so kai ma ranar asabar din to sai kai ran juma'a ko kuma kai ran lahadi ka hada biyu. In kana son kai ran asabar din ba dalili hakanan ba wata munasaba to sai kai azumin juma'a kuma kai na asabar, ko kuma kai asabar din kuma kai ran lahadi, to kaga baka ware asabar ita kadai ba kenan da niyyar girmama. Wannan ita ce fahimtar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin littafinsa Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabi al-Jahim. ولا يصدق الايمان الا باتباع جميع شرائعه, مسلمين mutum ba zai zama na gaskiya ba har sai ya bi dukkan shari'ar musulunci daidai gwagwarin iyawarsa. Imanin mutum ba zai zama na gaskiya ba sai ya bi dukkan shari'o'in musulunci. Duk abin da aka ce maka musulunci ne to ya kabbacin kokarin ka aiwatar, kai ita abin da za ka yi, abin da ka gaza yi kuma Allah ya sani ba zai kama ka ba. Kamar yadda muka faɗa a karatun baya wanda yake kafin wannan na makon da ya gabata, Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkasa ayyuka hatta a cikin musulunci ya kakkasa su gida-gida. Akwai ayyukan da ni da kai da gwamnati Allah ya ɗora mana, akwai ayyukan da Allah ya ɗora wa gwamnati ita kaɗai. Idan ba a yi waɗannan ayyukan ba mu da muke talakawa ba mu da iko to Allah ba zai kama mu ba, Allah ba zai kama mu saboda ba mu ya ɗorawa ba. Kowa Allah zai tambaye shi abinda Allah ya ɗora masa ne, ba zai tambaye ka abinda bai ɗora ma ba. Wannan sace mutanen da ake ana kidnapping, ana banditry, ana ƙona gidajen mutane, ana insurgency, ana ta'addanci, ana kakkashe mutane, Allah ba zai tambayi talakawa waɗanda ba hannunsa a cikin wannan abu ba. Amma duk wanda yake da hannu a ciki tun daga kan shugaban ƙasa da shugaban tsaro ministan tsaro da shugabannin sojoji da shugabannin 'yan sanda da shugabannin DSS, duk wanda yake da hannu kuma Allah ya ɗora masa ya kare tunanin al'umma ya yi, to shi Allah zai tambaya. shi Allah zai tambaya. Wannan misali shi yasa a cikin musulunci akwai ayyuka wanda gwamnati kawai ke iya aiwatar da su. Yanzu kaga tsaida haji ba haƙƙin kowa bane, haƙƙin gwamnati ita kadai take da wannan iko. Wani ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kasa ba a hannunsa abin yake, gwamnati ita ce Allah zai kama, ita za ta kamo shi wannan ta yanka shi, ta sa a yanka shi, ta yanke masa hukuncin kisa, kuma ba za a ce tuba ba. Duk wanda ya zagi manzo Allah sama ba zai kwana ba. Wannan ita ce shari'ar musulunci. Amma wa zai aiwatar? Gwamnati. Irin wannan ne wani malami ya ga irin waɗannan abubuwan da ake yi na cin kaca ga musulunci, shi ne sai ke cewa riddatun wala aba bakrillah, ya ce ga ridda ana kai amma ba sai na Abubakar yau. Sai na Abubakar ne lokacin da aka yi ridda ya ce ko ku dawo musulunci ko kuma ku tafi lahira. Haka ya ce waɗanda suka yi ridda bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yanzu riddatun wala aba bakrillah, ga ridda nan ana yi ba sabilu na Abubakar. Allah kawo musulunci ɗauki. Sau da haka shi ne wannan haƙƙin gwamnati ne, haƙƙin shugabanni ne, su Allah zai kama. Kai da kake talaka Allah ba zai tambaye ka wannan ba, ba haƙƙin ka ba ne. To ka ga ba za ka zo ka tsayin naka kuma ka jira ka ce sai gwamnati ta yi ba. Wannan abin da wani daga cikin masu irin 'yan gwagwarmayar nan masu cewa a kafa daular musulunci, a kafa daular musulunci, shi ɗaya daga cikinsu yake musu ragi, yake cewa a ƙimu daular islam fi nufusikum yuqimha Allahu fi biladikum, kowa ya fara yin musulunci a gidan shi. Idan duk muka haɗu muka yi musulunci a gidajenmu, wallahi Allah sai ya sa musulunci ya tabbata a ƙasa gabakidaya. Amma kana ihu kana cewa aka fa daular musulunci, amma kai gidanka ya rare, ba musulunci a gidanka. To udkhulu fi sirri kafa, saboda haka ba imanin mutum ba zai zama na gaske ba illa bi ba jami'i shara'ihi, sai an bi shari'ar musulunci duka, wa tarki ma siwaha, kuma sai an yi watsi da abin da ba ita ba. Allah ya gafarta wa Malam Abubakar Rumi rahmatullahi alayhi. Malam yana cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙari wajen tabbata shari'ar musulunci a ƙasar nan. Ya riƙe Grand Kabi na arewacin Najeriya tun daga 1960 har zuwa wajen 1980 da wani abu. Sannan ya ritaya, shi ne alƙalin alƙalai gabaki ɗaya na jihohin Arewa. Kuma malam da shari'ar musulunci yake shari'a, shi yasa ma aka ce ai Grand Kazi. Da kaji ana magana kazi, to ana magana shari'ar musulunci. To amma a wannan lokacin shari'ar musulunci da Bature ya zo ya tarar da ita, ana yin ta a Najeriya ta fi shekaru. Amma tsarin shari'ar musulunci a matsayin gwamnati, to Bature ya zo ya tarar da wannan tsarin shekarun shi 100 a Najeriya. Ash-Sheikh Usman ibn Fodi wa rahmatullahi alayhi ya yi jihadi, ya karantar da mutane, an tsarkake wannan yankin daga maguzanci da camfe-camfe da tsubbace-tsubbace. Aka kafa dauloli na musulunci, aka kafa masarautu na musulunci. In ka zo nan Zazzau, to sarakunanmu na Zazzau su Malam Musa da Malam Ya Musa da Malam Abdulsalam da Malam Abdulkarim, Allah ya gafarta musu, shari'ar musulunci suka yi. In ka tafi Katsina, ka tafi can wajen Sarki Yakubu, ko shi ma shari'ar musulunci yake. In ka tafi Yola can wajen Malam Adama, Modibbo Adama, shari'ar musulunci yake. In ka tafi Gombe, in ka tafi Bauchi, duk waɗannan sarautu shari'ar musulunci ake. Da Bature ya zo ya mamaye arewacin Najeriya shekara ta 1900 da uku ya zama ya mallaki duka arewacin Najeriya, ya rusa daular musulunci ta Usmaniya da take tsakwato. To sai ya kalli dokokinmu, ya kalli dokokinmu ya ga ba zai iya bin su ba, kuma dama wannan na cikin manufarta ya zai ya bata musulunci, wannan na cikin manufofin mulkin mallaka. Ai lokacin da suka zo suka hada kudi da arewa suka yi abinda ake cewa amalgamation 1914, shikenan sai suka samar da kwamiti guda biyu. Su kudancin Najeriya dama ba su da musulunci, ba musulunci suke ba, kuma masarautunsu ba wani tsari suke da shi na tsarin gudanarwa ba, wato administration, sai dai abubuwan gargajiya. So daga kai tsaye kuma dama Bature ya daɗe da shiga cikinsu, sai saman musu da abin da ya kira shi da criminal court, wanda criminal court tsari ne kai tsaye da aka ɗauko shi daga Ingila, dokokin laifuffuka, wane ya kaza ga hukuncin shi, wane ya kaza na Ingila aka ɗauko kai tsaye aka ba su, sai suka amsa. Mu kuma nan arewa aka ce za a kawo shi, sai tuwa suka ce arewa ba za su iya aiki da shi ba. To haka aka ci gaba dai da zama har zuwa wani lokaci, sai aka kafa kwamiti kafin a miƙa mulki 1960, sai aka kafa kwamiti a ƙarƙashin wani ɗan abin nan jihar Kogi da ake ce mishi Suleiman Acemugu da wasu membobinsa, aka tura su suka tafi ƙasashen Sudan da wasu kuma ƙasashe da akwai musulmai da yawa a ciki, aka je aka ga musamman waɗannan ƙasashen waɗanda Ingila ke mulkinsu, su ma a ƙarƙashin mulkin mallaka suke na Ingila, aka je aka ga ya tsarin su yake, shi ne aka ce a tsarin da suke an musu girma ɗan Bature ya ɗibi wani abu nashi ya zuba, sannan kuma an ɗibo wani ɓangare na shari'ar musulunci an zuba. To daga nan ne aka zo aka da Najeriya arewa, Najeriya ta arewa, sai aka samar da penal court. To ka ji wani ikon Allah, lokacin da aka zo aka fara aka shigar da shi tsarin shari'ar musulunci a constitution ɗin Najeriya na 1979, wanda Obasanjo ya yi, wanda bayan ya miƙa mulki ga shagari Allah ya gafarta masa, shi aka aiwatar. To a nan ne aka saka shari'ar musulunci a constitution, tsarin shari'a ya fito ɓalo-ɓalo a cikin constitution ɗin Najeriya 1979. Babangida ya zo 1983 ko ya zo ya sake gyara shi, aka sake yin wani wanda ba ya aiki da shi ba. Sannan Abdulsalam ya zo ya sake yin na 1999, wanda aka miƙa wa Obasanjo mulki da shi, wanda shi ne har yanzu. To su ne aka zo, su kuma gwamnoni kamar gwamnan Zamfara, to wannan damar ya yi amfani da ita, shi ne ya gabatar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara. Kaji tarihi, ana nan wasu jihohin aka matsa wa gwamnoninsu aka yi ta musu zanga-zanga, ko suka yi, wasu dai suka yi kuje ku ga ku, amma dai kusan duk jihohin nan da ake da su, jihohi 11 na arewa da suka gaba da suka kaddamar da shari'ar musulunci, to kowanne na da wancan penal court ɗin, sai aka kara mishi sifa a farko, sai aka ce shari'a penal court. Jihar Kaduna muna da namu, kuma yana cin mafiya kyau nan jihar Kaduna, muna da shari'a penal court, wanda kotunanmu na shari'a shi suke amfani da shi. To me penal court a nan? Shi ne wanda aka kara dokokin laifuffuka, wane ya zina ga laifinsa, wane ya sata ga abin da za a mishi, wane ya kaza ga abin da za a mishi, wanda da Bature nashi yake son a yi amfani da shi. To kun ga wannan ne, saboda udkhulu fi sirri kaffatan, wannan kuma yana nuna maka duk inda musulmi ya samu dama to yi kokari wa musulunci aiki, wannan na cin udkhulu fi sirri kaffa. yasa shi ne rima Allah ya kara wa rayuwar shi albarka, Allah ya sa ya gama lafiya. Musulman Najeriya ba za su manta da shi ba. Kowace harka kake yi ta siyasa, to ka tuno da wannan alkhairin da ya yi a matsayinka na musulmai, na musulmi, kuma ka masa addu'a Allah ya kai masa kurakuransa, Allah kuma ya sa ya gama lafiya. To shi ne wannan saudaka shari'ar musulunci ke. Allah ta'ala ya ce innahu ay ash-shaytan, kun ga shi shaitan, lakum aduwwun mubin, mai gaba ne shi kuma mai bayyana gabar, mai ɓoyewa, mai ɓoye gabar shi. Shaitan bai taɓa ce maka shi ba abokin gabanka ba. Shi ya sa hatta jawabin da ya yi wa annabi Adam alayhi salam bai ce shi masoyinsa ba, cewa inni lakuma la minan nasihina, cewa inni lakuma la minan nasihina, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihina, shi kuma mutumin kirki. Wallahi ba abin da ake cutarsa da shi kamar kirki. Duk mutumin kirki, to ba abin da ake cutarsa da shi kamar kirki. Yanzu idan wani yana so ya damfari ka idan kana da addini, so tari ta addini yake bullo maka, ta addini yake bullo maka, kai kuma to ya za a yi a bullo maka ta addini ka kiyarta? Yanzu ko ƙarya mutum zai yi ta bai da abin da zai ci a gidan shi, ba masallaci ya ce zuwa ba, sai ya zo masallaci ya rantse, kun kila ba haka ba ne, wani kuma haka ne. To shaitan ya yaudari baban mu annabi Adam alaihi salam da gaskiya ne, shi annabi Adam mutumin kirki ne, annabin Allah ne, to a zo a rantse masa da Allah ya kiyarta? Shaitan fa ce masa wallahi wallahi, mutum ya ce maka wallahi, to me za ka ce? Ya marere ce maka, kuma ya ce ni ina cikin masu mai nufin ku da alheri, kaga bai ce shi masoyinsu ba ne, bai ce wallahi wa qasamahuma inni lakuma la minal muhibbina ba, a'a, cewa la minan nasihi ne ya ce, ce nasiha ne na zo umma, yawwa. Kuma sai ya kawo wa annabi Adam alayhi salam abinda zai yaudare shi da shi, ya ce ai ma na hakuma an halili shajarati illa an takuna malakai aw takuna min al-khalidi, sai wai ku ci in kuka ci ba za ku mutu ba. To wannan kuma ɗabi'ar ta kin san mutuwa, kin san mutuwa, to mun gaje ta. To ga babanmu an yaudare shi da cewa ba zai mutu ba in ya ci itaciya, shi kuma abu na biyu shi ne san mulki. In yaudari baban mu annabi Adam da san mulki, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, in ka ci za ka zama sarki kai da matarka, sannan kuma za ku yi ta sarauta ku ba za ku mutu ba, za ku zama kamar Allah. Kuma yau ya zo, gobe ya dawo, jibi ya dawo, gata ya dawo, tun ana haka zuciya ba ta da ƙarshi. To wannan ayar tana cikin ayoyin da suka yi mana gargaɗi a game da shaida, cewa maƙiyinmu ne mai bayyana ƙiyayya. Kuma aya ce da ta karantar da mu cewa musulunci ba yi da gefe, a shige shi ga baki da ya ka zaɓi wani abu ka ce ka yi da shi a musulunci, amma wani abin ko ba ka yi da shi ba, ba kuma sai ka faɗi a baki ba, a aikace za a gani. Wuce Allah ta'ala ce fa'in zalaltu,
min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah 'alimun hakim.
Na'am, bayan wancan gargaɗin da aka yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in zalaltu, an yi umarni sannan an yi mana gargaɗi, udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan, udkhulu amri ne la tattabi'u nahyi ne, ku shiga musulunci duka kan ku bi hanyoyin shaytan. kaga an ba mu umarni kuma an hana mu kuma sai aka yi ta'ayyimi aka faɗa mana dalilin da yasa aka hana mu bu shaitan da hanyoyinsa aka ce innahu lakum aduwwun mubin mai bayyana gaba ne a gare ku bayyinul adawati bai taɓa ɓoyewa ba fa in zalaltu idan kuka karkace ay niltu ma'an ad-dukhul fi jami'ihi kuka karkace kuka kibin musulunci duka kuka ki shiga cikin musulunci duka kuka zama abin da ya muku abin da bai muku kuma ko kai watsi da shi halin da muke ciki a yau kenan to ku sani min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo a gare ku an saukan muku da alqur'ani annabi sallama shekara 23 aikinsa kullum shine wa'azi da karantarwa ba dare ba rana ba damuna ba rani ba bazara kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa yake da wa'azi albayyinat kenan ay alhujaj adh-dhahiratu hujjoji waɗanda suke bayyanannu ala annahu haqqun akan cewa musulunci shine gaskiya musulunci gaskiya ne hujjoji bayyanannu sun tabbatar da haka hujjoji na tarihi sun tabbatar da addinin musulunci shine addinin gaskiya addinin da yau shekarun shi kusan 1500 tsarin rayuwar da shekarunsa kusan 1500 amma ba wani hukunci nasa da za ka iya ɗaukawa ka ce ba za a je a kai shi wata ƙasa ya dace da wannan ƙasar ba al-islamu salihun wa muslihun li jami'il azminati wal amkinati musulunci shi ya dace kuma shi yake gyara kowane zamani wallahi kuma shi yake gyara kowane wuri yanzu yadda musulmi zai rayu a Najeriya ya bauta wa Allah ya bi dokin harkokin Allah ya ji daɗi a Najeriya to haka na Amerika ma zai haka na Saudiya zai haka na China zai hukunci ɗaya kuma hukuncin nan bai tsufa bai tsufa duk abinda musulunci ya kyamata to ko ba daɗe ko ba jima idan ba a gano ba to za a gano wata rana hikimar da ta sa musulunci ya ce wannan abun baya da kyau yanzu da turawa ai suna ganin naman alade a matsayin wani abu dan me musulunci zai hana naman cin naman alade har aka samu wasu daga cikinsu suna rubuta suna cewa wai ko da alade ma musulunci da ya hana a ci naman alade ai aladen da yake rayuwa ne na kazanta amma yanzu da ake renan shi a gidan gona kada ana shimfiɗa mai katin da kai a sa mai AC to sai ga shi sun je sun yi bincike hatta naman aladen da aka rene shi a gidan gona da irin wannan renan na zamani aka kawar masa da ƙazanta to wannan naman nasa bala'in da ke cikin wancan mai cin kwata mai cin bayan gida mai cin mushi to ba yi da bambanci musulunci ya hana shan giya yanzu sai ga shi duk wanda zai yi bayani ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne yanzu zai bayani kan ciwon kansa asbab din ciwon kansa manya-manya ba waɗanda Allah ke jaraba su kawai ba to akwai giya giya ce ta farko ciwon hanta giya ce farko ciwon ƙoda giya ce farko Allah ta'ala ya saukar da wannan hukuncin fiye da shekaru 1400 da wani abu amma sai ga shi bincike na la da ake na gaskata waɗannan abubuwan da Qur'ani ya tabbatar da su haƙa'i Qur'aniyya tusabbituha al-mabahithu al-ilmiyya wasu ababe da musulunci da alƙur'ani ya zo ya tabbata tabbatar da su sai ga shi bincike na kimiyya na tsara gaskata waɗannan ababen da alƙur'ani ya ambata to me wani abu ya fi mana daɗi fiye da musuluncin nan yan uwa shi yasa a matsayin mu na musulmi wallahi ba abun da za a raba mu da shi mu shiga tashin hankali fiye da musulunci in za a kwace mana komai mun yadda amma hukun da musuluncin nan kuma duk yadda za ka yi ka rasa komai to ka yi amma ka rasa musulunci kakka take ka rabu da musulunci duk abun da za ka rasa ka rasa amma ka rasa musulunci to in kuka yi haka kuka karkace kuka ce ku kuna nan za ku bi wani bangare ne ku bar wani bangare falahu ku sani annallaha lallai Allah azizu mabuwayi sifar Allah ta al-izza ko al-izzu sifa ce guda uku mun sha bayani kai al-izzu al-quwwa al-izzu al-ghalaba al-izzu أن الله لا يناله شر عباده. إذا أنت شيء الله عزيزني تو كان شو الله ميك أرفيني. كان شو الله مرن جاييني. ما وندي وتشيش. سنن كان شو با وندي يتوتد الله. دا أبندا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يدب كشي كان كشي هو. المهم تيجي قبل الله الله يشيل زيد على جن الله ثم إلينا ترجعونا. shine aziz Allah mabuwayi mai karfi Allah shine wanda yake yaren jayi kowa la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da ke gajiyar da Allah min intiqamihi an intiqamihi minkum ya daukan sa akan ku in kuka ce kun zaba addininsa wani bangare ku bi wani bangaren kuma ku ce ba za ku bi ba to Allah zai daukan sa akan ku Allah ka raba mu da fansaka Allah ka yafe mana hakimun fi sun'ihi sannan Allah da hikima ne a cikin ayyukansa duk abinda Allah yake da hikima yake yi me ake nufi da hikima abinda ake nufi da hikima shine sanya kowane abu a inda ya cancanta a sashi da za ka dauko wannan abu ka sashi a wani waje ba wannan wajen ba to ba zai dace da shi ba shine ake cewa hikima shine ake cewa hikima kuma duk abin da Allah yake yi yana yi ne da manufa shi da ya nufaci aiki shi da ya haka yake kamar yadda muka faɗi ina jin jiya ne ko shi ne Allah baya aiki kasida kasidan fadfadan kawai kawai abu ya faru ba haka aka so ba shi ne na buga mana misali tele ya yanka sai ya kuskure da ya kuskure kuma sai ya ga ya samu wata mafita shi kenan sai ya ce ya fitar da sabon style Allah baya haka bai hatta rubutu akan yi wannan kakan yi rubutu wani zubin kai wani kuskure a rubutun sai ya ga kogewa za ta maka wahala ko zai ka dan gyara kana dan gyara sai ya baka wani kuma wani design ne na rubutu to Allah bai haka abin da kage Allah ya dama haka yayi haka yayi nufin yayi wannan na cikin hikimar Allah madaukakin sarki da hikima yake abubuwansa sarka baya kuskure ita kuma hikima ba ta samuwa sai ga mai ilimi shi yasa suke cewa al-hikmatu fawqa al-ilm ita hikima tana saman ilimi shi yasa laysa kullu alimin hakima amma inna kulla hakimin tu alim duk inda kaga mai hikima to mai ilimi ne amma babu ba dole bane a ce dan kana da ilimi kuma sai kana da hikima akan iya samun alimun ghayru hakimi alimun amma ba hakimun bane shi to shi Allah alimun ne haki yanzu wani da ilimin sa amma ilimin kuma sai ya zama masa sharri kwarai da gaske ka faɗi wani abin da ba shi kenan ba kuma da sunan ilimi ya haifar da fitina to Allah ya ganar da mu insha Allah za mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu tashi aya ta 210 Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zumunta mai ƙarfi da aminci tsakaninmu da alƙur'ani mu karanta shi, mu haddace shi, kuma mu fahimce shi, kuma sannan mai aiki da abin da ya hukunta ya faɗa, kuma mu riƙa kai masa duku abin nan ƙara hakkinmu. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.